wanda shi ne zai zo ya gabatar da mukaddama kafin paper check Ramalan Muhammad Sani Abdullahi of the Ramad. Allah shi ga ta mana. Allah sa malam bai cika hudu ba mu ma mu hada mai da ta hudu nan. Allah shi ga
ta. Alhamdulillah rabbil alamin. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. da farko ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan muna godiya ga wannan muassasa ko wannan cibiya ta ahlul baiti da sahaba wacce ta shige gaba wajen shirya wannan gagarumar bita domin ci gaba da yakar munanan aqidu waɗanda suke kwai suke kyankeshewa a cikin wannan ƙasa kuma suke barazana ga makomar ƙasar. Haƙiƙa ƙalubalantar munanan aqidu da musu shigar gaggawa da shigar sauri domin kawar da su yana daga cikin manufa ko aqida ta ahlus sunna. Kusan za mu ga mafi yawan littattafan da aka wallafa raddi ne, in dai an ce littafi kaza na aqida, raddi ne ga wata aqida da ake kokarin rushewa ko kuma wata mummuna aqida da ake kokarin kafawa. Duk wanda ya dauko littattafan da aka wallafa su al-aqidatul wasitiyya, al-aqidatul tahawiyya, kitabut tauhid, al-usulus salasa, al-qawaid al-arba, kashfus shubuhat, duk littattafan zaka ga an wallafa su ne domin tabbatar da wata aqida da take barazana kawwa daga cikin al'umma ko kuma yaki da wata mummuna aqida da take kokarin kafuwa cikin al'umma. To da haka wannan manhaji ne tabbatacce daga cikin manhajin ahlus sunna, domin wannan shi yake kare aqida sunna din. Kuma dama daga cikin manufofin ahlus sunna na farko shine yada aqida ahlus sunna da manhajin ahlus sunna da tsari na ahlus sunna da kuma yaki da gaba da fito na fito da duk wani manhaji da ya sabawa wannan manhaji da tsari na ahlus sunna. Abinda zamu saurara kamar yadda a cikin al-farqu bayna al-firaq na al-Baghdadi yake faɗa a cikin babin raddi akan batini al-batiniya, yana cewa duk wani mai mummunar aqida to yakan bi hanyoyi guda hudu ne wajen kafa su ko tabbatar da su a cikin al'umma. Saboda sanin waɗannan abubuwa guda hudu zai taimakawa mai kyakkyawar aqida yadda zai san yadda zai yi fito na fito da shi. Na daya yace akwai abin da ake kira at-tafarrus. At-tafarrus mutum ya zama yana da firasa, wato yana da lura, yana da la'akari, yana da awo, yana da sikeli, yana da saurin ganewa da saurin fahimta da kuma saurin mayar da raddi. Ya san ina ya kamata ya shiru, ina ya kamata ya magana, ina ya kamata ya saurara, ina ya kamata ya bada amsa da gaggawa, ina ya kamata amsa a bata tsawon lokaci kafin ma a fahimci me ake son a gina akai. Dan haka yace wannan shine abu na farko at-tafarrus. Na biyu shine abin da ya kira shi at-tashkik. Duk wani mai mummuna aqida abin da yake kokari shine ya sa maka shakka akan taka aqidar kyakkyawa. Saboda haka wannan usulubi ne da aka dade ana amfani da shi wajen yakar ko a zamanin annaba. Muka duba usulubin wanda suka yaki da su, daga cikin annan akwai wannan at-tashkik din, kokarin sa shakka a cikin wata da'awa mai kyau ko wata aqida kyakkyawa, wanda wannan yana cikin abin da ya kamata a lura da shi. Sannan yace daga nan sai at-ta'annus, at-ta'nis, kokarin wato gamsar da kai ka gamsu da wannan abun, a sa maka kaunarsa ko yarda da shi ko gamsuwa da shi a cikin ranka, wanda wannan ma yana cikin abin da ake amfani da shi idan har an sa maka shakka akan wancan to sai kokarin nuna maka wannan shine mai kyau kuma shi ya dace ka dora akai to aqidar imama yana daga cikin manya-manyan sabanin da aka samu tsakanin ahadus sunna da shi'a cewa sayyidina ali shine wasiyin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk waɗanda suka gabace shi da duk ma wani shugabanci da aka yi da sunan addini a duniya ba a yi shi akan daidai ba wannan aqida yana daga cikin abin da ya kawo sabani mai girma tsakanin ahadus sunna da shi'a gabaki ɗayan su aqidar imama wannan aqida duk da suna sa ta a cikin usulul dini cewa tana cikin tushen addini sai dai babu ita a cikin alqur'ani babu ita a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma tana cikin rukunin dini a wajen shi'a abinda suke kokari su tabbatar da ita ta hanya guda biyu imma dai ka ce alqur'ani bai cika ba an dauki ayoyin imama a ciki wa imma kuma ka ce babu imamar kwata-kwata a cikin alqur'ani domin abu ba zai zama aqida ba kuma a neme shi a rasa a cikin alqur'ani sai dai ta hanyar fassara da tawilin wasu ayoyi a ce ta nan za a tabbatar da shi wannan yana daga cikin abinda ake kalubalanta shi'a da shi kasa tabbatar da aqidar imama wanda kuma tana cikin rukunai daga cikin rukunan addini a wajen shi'a to bazan cika ku da bayanai ba ina ga wanda zai gabatar mana da wannan fefa za mu saurare shi imama a wurin yan shi'a wanda Sheikh Muhammad Sani Abdullahi Jos zai gabatar mana saboda ina fata a nutsu a tara hankali duk da lokacin da aka bashi minti 20 ne saboda akwai ƴan tambayoyi da ya kamata a yi da ƙarin bayani daga malamai saboda ina fata kwarewar malamin za ta sa yi amfani da waɗannan ƴan mintuna wajen isar da wannan sako na imama a wurin ƴan shi'a da yadda suke kallon imama Sheikh Muhammad bismillah
Na'am don Allah ana kira ga duk wanda ke wannan ɗakin taro ko dai ya kashe wayar sa ko ya sa ta silent don Allah a bada hadin kai to mana ya ce bari ya fara Allah shi ga sama
Bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du ina miƙa godiya ta ga Allah ta'ala mahalicci manigarci wanda ya mana ni'imomi waɗanda ba sa garbuwa sannan ina miƙa godiya ta da fatan alkhairi da duk waɗanda suka shirya irin wannan biko da irin wannan ƙara wa juna sani musamman wannan mu'assasa ta ahlul bait wa sahaba wacce dama ta saba haka ire-iren waɗannan da kuma amfanar da al'umma Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya yawaita mana irinsu a cikin al'umma haka nan ma ina fatan Allah ya saka da alkhairi ga duk wanda suka halarci ire-iren wannan wuri kamar da yana muka ji bayani a takaice ga shi shugaban taro shugaban wannan fefa hakika kusan a takaice ya kawo duk abin da ya kamata a kawo na imama tushenta da manufarta da hanyoyin da aka bi aka kafa ta da kuma manufar da aka kafa ta domin ta duk ya mana bayanin su haka in sha Allah mu ka biyo sannan a hankali za mu ji ba detail ne da kuma ƙarin bayani da budawa na bayanin da ya kawo mana shi a takaice al-imama dai kamar yadda muka sani kalma ce ta larabci wacce ta samu ta'rifat da dama daga wurin malama amma dukkan ta'rifan da aka yi mata yana kaiwa ga abu guda shine shugabanci da jagoranci da haka duk abin da ya zama shine jagoranka to nan abin ana kiran shi imam sawa'un yana maka jagoranci ne cikin hanya ta shari'a ko ko yana jagoranci ne cikin zuwa ga hanya ta bata in dai ya zama jagora cikin wannan al'amari to ana kiran shi imam Allah ya ce da bani Isra'ila wadanda suka zama tona kware a cikin su waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru haka nan Allah ya ce da Fir'aun da mutanansa waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari da kaga waɗannan a'imma ne waɗancan ma a'imma ne amma waɗancan shugabancin su yana kaiwa zuwa ga alkhairi zuwa ga tabarkin Allah waɗancan kuma shugabancin suna kaiwa zuwa ga bata kuma zuwa ga wuta to duk tariban da malama suka kawo ma imama ya takaita ga waɗannan abubuwa a wurin tarifal istilahi malama sun kawo tarifai daban-daban akwai waɗanda suke kawo tarifin ta takaita daga imama ta sallah saboda imama ta sallah wani nau'i ne na istilahi na imama da aka ɗauko daga asalin istilahin imama wanda yake istilahi ne ami mai gangamewa a nan sai aka takaita shi a wannan istilahi ga limancin sallah da aka limancin sallah ana kiran shi imama limamin sallah ana kiran shi imam haka nan jagora ana kiran shi imam kuma ana kiran shi khalifa wannan ita ce kalma ta biyu daga cikin kalmomi da suke muradifan wannan kalma ta imama shine kalmar khilafa da aka imam ana kiran shi khalifa ana kuma kiran shi amir haka nan farkon wanda aka fara kira amir shine Umar bin Khattab radiyallahu anhu kamar yadda Ibn Sa'd ya rawaito da bakatinsa yana cewa lokacin da Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ya rasu aka nada Umar sai shi ma aka ci gaba da ce masa khalifa aka ce to yayin za a ce wa Umar khalifa sai dai a ce khalifatu khalifati rasulillahi haka nan duk lokacin da aka sake samun khalifa sai an kara masa khalifa domin idafa sai ta tafiya to haka kaga za a yi tai shi aka ce a samu suna da zai tsayar guda suka ce to ai mu mu'minai ne kuma Umar amiruna dan haka anta amirul mu'minin shikenan daga nan sai ya samu laqabin amirul mu'minin daga nan kuma sai laqabin ya biyo bayan shi to wannan shine a takaice tarihin wannan kalima wacce ita ake kira al-imama wacce kuma akan ta zamu bayani ba imama ta sallah ba imama ta shugabancin al'umma zaman wannan shine jagora yana jagorancin al'umma kuma ba bayanin gaba ɗaya imama za a yi ba a matsayin shi'a akan wannan imama menene matsayinsu menene ra'ayinsu suna daidai da sauran kungiyoyi koko a'a su suna da wani ra'ayi na musamman kuma menene tushen wannan ra'ayi nasu kuma menene madogararsa to wannan shine abin da wannan kalma za ta yi bayani akai shi'a dai a bayanin imama a gare su bayan da farko hukuncin imama ga dukkan maluma na musulunci sun ittifakin cewa wajibi ne ya zamana al'umma tana da shugaba tana da jagora wannan wajibi ne na musulunci an samu nukula da dama daga cikin maluma kamar da Ibn Hazm yake cewa ittafaqa jami'u ahli sunnati wa jami'u al-murji'a wa jami'u shi'a wa jami'u al-khawarij ala wujubi al-imama cewa duk waɗannan kungiyoyi yace ahli sunna da murji'a da shi'a da khawarij duk sun ittifaki akan wajibin shugabanci da haka ba wacce ta ce shugabanci ba wajibi ba ne ballantana ma a zo cewa bai kamata ba da haka duk sun yi tafaki a kan haka ya toge wata firka guda wacce ya kira ta annajidat daga cikin khawari shine suka ce ba lalle ba ne ya zama shugabanci ba wajibi ba ne al'umma idan suka iya kiyaye kansu suka zama na kwarai kowa ya kiyaye doka kuma kowa ya dau alwashin zai kiyaye doka to ba lalle ba ne sai an shugabantar da wani a kansu to wannan ya kawo akan firka ce sharra wanda la yutabar bi shuruziha haka nan imamul qurtubi yana fada cikin tafsirin sa yana cewa wala khilafa fi wujubi zalika bainal ummati wala bainal a'imma babu safani wurin wajibcin haka wajibcin shugabanci a tsakanin al'umma gaba dayanta haka nan wala bainal a'imma haka nan ma tsakanin a'imma shugabanni wadanda suke kebantattu illa ma ruya anil asam ce sai abin da aka rawaito daga wannan malami wanda ake kiran shi asam yace haythu kana an shari'ati asam yace kasancewar sa ya kasance kurma ne ga shari'a shi yasa shi ya baude ma wannan hanya ta shari'a yace ba wajibi bane a shugabanci a musulunci to amma in ba cin irin waɗannan to ba ka samun cewa an samu sabani cewa ga wata kungiya bayyananniya zahira tana da awar cewa ba wajibi bane a kafa imam a bar kowa ya tafi yayi harkar gabansa to don haka jumlatan a dunkule d
dukkan kungiyoyi sun ittifaki ga imama mabda'inta illa iyaka a ciki aka samu sabani hanya koko kafin a tsakaninta aka samu sabani daga cewa ko wanda suka yadda da shugabancin mutlaqan amma kuma sun dauke masa wani daga cikin lawazim dinsa koko wasu daga cikin sharudansa kamar su khawarij khawarij sun yadda da shugabanci wajibi ne zaman akwai shugaba ga al'umma amma kuma sun dauke da wajibcin lazimcin biyayya ga shugaba wanda wannan daga cikin lawazim din al-imama haka ne yana daga cikin abin da suka dauke wasu daga cikin sharudan imama kamar sharadin kasancewar imam in ya yiwu ya zama to bakuraishi matakar akwai yiwuwar bakuraishi ya zama imam to babu halin kuma a kai da imaman nan a kai imaman nan zuwa ga wani bakuraishi wannan na daga cikin sharadi na ya imama ya khawarijawa da sun daga cikin sharudan da suka kore wannan sharadi na qurayshiya cewa shugaba imam ya zama to ba qurayshi sun yi watsi da wannan duk da cewa wannan sharadi ne wanda ya kafu ginuwa ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya fada hadisi ba dai ba ba kuma ba riwaya dai ba ba yana cewa al a'immatu min qurayshi cewa shugabanci yana cikin qurayshawa kuma shugabanni daga qurayshawa suke matakar an samu tunbi a cikin su haka nan lokacin da Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu da Umar ibn al-Khattab da Abu Ubaida ibn al-Jarrah suka jema ansar a cikin a wurin da suke taro bayan Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hujjar da suka kafa musu ita ce wannan hujja cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-a'immatu min quraish daga nan kuma suka gamsu ba tare da jayayya ba suka ce minkum amirun wa minna wazir dora ka wannan abu ne wanda yake yazo ta kasancewar qurayshiya abu ne wanda yazo a hadisi ba abu ne wanda yazo haka wannan sune khawarij da aka khawarij suna daga cikin wadanda suka yadda da mabda'i na imama amma sun saba ga wasu daga cikin da lazimin imama da kuma sharadin imama musamman sharadin kasancewar shugaba ya zama to ba qurayshi su ko shi'a kamar yadda muka ji a bayanin Ibn Hazm suna daga cikin wadanda suka yadda da wajibcin imama to amma su kuma sai suka wuce iyaka sun yadda da imama sai suka wuce iyaka suka yi mata guluwi na wuce iyaka guluwin nan shine sai suka dinga shartanta masa wasu sharuɗa suka dinga shartanta mata wasu sharuɗa wanda waɗannan sharuɗan Allah ta'ala ba shi ya kawo su ba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sanya su ba suka yi ta sharuɗan tasharruɗa ba dan komai ba sai dan cimma wata manufa wacce ita suke hari wacce wannan manufa ta su sun san ba za su iya kai mata ba za su iya kaiwa gare ta ba su cimma ta sai da hanyoyi irin wannan to daga cikin hanyar da suka bi ya zame musu matakala ita ce hanyar imama daka imama ta zama to babbar matakala ga yan shi'a su kafa abidin da suke so su kafa su soke abin da suke so su soke su yi wa addini abin da suka so na zagon kasa duk imama ta kasance tushen wannan abu ke sa da yawa daga cikin su zamu ga suna rakkazawa game da abin da ya shafi imama suna nuna cewa ai gaba ɗaya a addini ma imaman nan ita ce tushe domin idan ba a samu imama ba to babu wani abin da zai gudana daka suka dauke ta cewa a cikin addini gaba daya babu wani abin da ya kaita muhimmanci daga ciki akwai wani daga cikin maluman su wanda ya rubuta littafin Minhajin Nadama shi ya masa suna da Minhajul Karama amma Shaykhul Islam ya bashi sunan da ya dace da shi shine Minhajin Nadama yana cewa a cikin littafin sa yace amma ba'du fa hadhihi risalatun sharifa wa maqalatun latifa ishtamalat ala ahammil matalib fi ahkamihi yace bayan haka wannan risala ce madaukakiya maqala ce wacce take takaitacciya ta kunshi muhimman abubuwa na hukuncen addini wa ashrafi masailil muslimin da kuma mafi girman matsalolin musulmai gaba daya ita ce abin da littafin ya kusa me yace wannan yace wa hiya mas'alatul imama ita ce mas'alatul imama lati yahsulu bisababi idrakiha nailu darajatil karam wacce ta hanyar samunta kana iya samun daraja ta karama wa hiya ahadu arkanil iman yace daya ce daga cikin rukunan imani haka kenan ba wannan da muka sani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi haka babu imama a ciki ashe kenan kaga wasu arkan koko ina ya samu su yace to tana da daya daga cikin rukunan musulunci أركنان إيماني المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن wanda shi ne zaka samu tabbatuwa cikin aljanna kuma ka samu kufuta daga fushin ubangiji mai rahama wannan na daga cikin maganganun sa haka nan wani daga cikin malaman sa ana kiransa al-muzaffar yana cewa na taqidu anna al-imamata aslun min usulillah yace muna itiqadi inji shi a matsayin sa na dan shi'a yace suna itiqadin cewa imama shugabanci asali ne daga cikin tushen addini la yatimmu al-imanu illa bil-i'tiqadi biha imani bai cika sai da itiqadi da wannan imama wala yajuzu fiha taqlidu al-aba'i wal-ahli wal-murabbina bai halatta kai taqlidi a cikin kamar da muka sani ga kaidojin asha'ira akwai mabhasi na taqlidi ga imani ko ba taqlidi yace to kamar yanda ake cewa ba taqlidi ga imani to haka nan bai yiwa kai taqlidi ga imama sai ka rungume ta kamar yanda zaka rungume kalmatul shahada da haka wannan kadan kenan daga cikin jumlolin su ga wani ma yana cewa la raiba annal wilayata wal i'tiqad bi imamati al a'immati alaihimu salam wal iz'ana lahum min jumlati usuliddin yace babu maka wadannan suna daga cikin tushen usuliddin wa afdalu min jami'il a'mal al badaniyya kuma sun fi dukkan wani aiki da zaka yi na ibada da jikinka to kudurtar wadannan shugabancin nan yafi maka komai saboda ne yace li annaha miftahu kunna saboda shugabanci shine mabudin waɗannan abubuwa kuma wannan ya bayyana mana karara cewa ashe duk abubuwan da suka so shigar cikin addini da duk wani barna da duk wata barna da duk wani abu mummuna da suka kawo addini matattakalar da suka hau suka kai gare shi shine wannan matattakala ta imama yasa yace ita ce miftahu saboda ba tabbas ita ce mabudi domin inda ba ita da ba su kai ga waɗannan miyagun aƙidu da suka yaɗa waɗanda suka saba ma aƙidun musulunci ba to wannan a takaice shine matsayin imama a wurin shi'a zaka sun dauke ta ta wuce duk inda ake sannan kuma suka cikin wannan guluwin da suka yi cikinta sun ce lalle ya zamana ita ma imama matsayi ne daidai da nubuwa kamar yadda annabi Allah ke zaben annabi Allah ke ɗaukaka daga cikin bayinsa ya zaɓi wanda ya zaɓa ya sanya shi annabi Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas haka nan ma suka ce su ma a imma haka nan Allah ke zaɓa su kamar yadda imma annabi aikinsa daga cikin nauyin da Allah ya aza masa shine shiryar da mutane shiryar da mutanen nan kwata zuwa ta farke madaidaici wannan ko yana gudana ne ta hanyar bayanai da dalilai da ayoyi da yake samu daga wurin Allah to tunda a imma suke maye gurbin annabawa bayan annabawa to lalle su ma ba makawa ya zama suna da irin wannan authority da zama kamar yadda Allah ke bawa annabawa ayoyi da bayanai yana aiko musu da wahayi ga yanda za ku yi kaza ku ce ai kaza kada ai kaza abu kaza da kuke nufin yi ba daidai bane ko abu kaza da kuka yi ba daidai bane ga yanda daidai yake yace to haka nan su ma a imma suke lalle ya zama cewa suna da wannan matsayi suna samun ta'alim da bayanai daga wurin Allah hakanan kuma kaman yanda annabci bai yiwuwa sai da biyayya Allah ya ce ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba ma yake da wani manzo ba fashe dan sai dan ayi masa biyayya da izinin Allah suka ce hakanan su ma a imma tunda ya wajaba aiwa annabawa biyayya to su ma a imma ya wajaba ayi musu biyayya sau da kafa cikin dukkan abin da suka gode dan haka imam yana matsayin annabi duk abinda annabi ya zo da shi annabi in yayi zamanin sa ya tafi to wanda ke maye gurbin sa shine wannan imam kuma wannan imam din zai zo da bayanai shi ma kamar yanda annabi ke samun bayanai daga tushe Allah ke aiko masa da wahayi haka nan shi ma wannan imam zai dinga samun wannan bayanai haka nan kuma ya wajaba ga mutane shi ma su masa biyayya da an ce imam ya ce kaza to shikenan ya wajaba ga mutane su masa biyayya to wannan yana daga cikin aqidar su ta imama sannan abin bai tsaya a nan ba har an samu daga cikin guluwin su ma akwai wanda suke guluwi suna cewa ma matsayin annabawan ya wuce matsayin waɗannan a'imma ya wuce matsayin annabawa duka za ka yi tunanin cewa to me yake kai su suke irin wannan wani amfani za su samu wace fa'ida za su samu idan sun kai ga cewa darajar shugaba ta wuce ta annabi amfanin shine abin da ke tafe shine su samu daman shimfiɗa abin da suke so shimfiɗa kuma su samu daman yaɗa aqidu waɗanda suke so su yaɗa ta inda in sun kawo aqida aka soke to za su ce to ai wannan aqida kun soke ta ne saboda ku dama ba ku biyayya ga imam idan kun ce annabi ya ce kaza za su ce to ai annabi ya ce a lokacinsa amma bayan sa an samu imam kuma shi ma imam ya kawo wata magana wacce take ta saba da ta wannan annabi to zaka kenan kaga daga cikin sharadin da yayye ku ga imam ko an shi wannan magana ko da ta saba wata annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan takaice kenan daga ciki wannan shine wannan aqidar su ta imama wacce makasudin ta kenan kuma sun ba mu waɗannan a'immomi matsayi wanda suke cewa hakika ya wuce matsayi ga matsayin su ya wuce matsayi na kowane annabi babu wani annabi da ya kai waɗannan a'imma matsayin da suke da shi to anan abin lura anan shine cewa shin da gaske ne Allah ta'ala ya sanya wannan imama wannan imama shugabanci rukuni ne daga cikin rukunin addini ko ko ba da gaske bane haka mai zai warware mana haka abin da zai warware mana haka shine littafin Allah da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa mukhtalafta fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila idan muka koma littafin muka koma alqur'ani muka koma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam babu inda zamu samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shugabanci imama yana daga cikin ahammu matalibuddin babu iyaka abinda ake gaya mana annabi ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam kaga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai nemi karin sharadin imama da sanin imama shugabanci wani ba kaga wannan da yake sanan kuma an ga ka dawo a Qur'ani a hadisi duka babu inda Allah ya ce wannan imama tana daga cikin matlab daga cikin matsalibuddin ko ko wani rukuni daga cikin rukunan imani ko rukunan musulunci babu shi kaga tun daga nan wannan kaida ta rushe sannan kuma idan mun ce haka ne shin in a ina Allah ta'ala ya taba cewa akwai wani wanda zai sanya shi zama ma'asumi ko ko wanda zai dinga wahayi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga babu saboda Allah yana cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine khataman nabiyyin babu wani annabi da zai zo bayan sa kenan kaga koda akwai shugabannin koda ya tabbata cewa akwai imama Allah ya ce lalle zai dinga nassi ga imam to kenan kaga ba koda an samu wannan nassi to muna buƙatar kuma nassi da zai tabbatar mana cewa lalle wannan imam din kuma zai dinga samun damar shi ma a dinga masa wahayi irin yanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko bai samu to kaga dalilai karara sun tabbatar mana cewa babu wani wanda Allah ta'ala zai wahayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da kenan ko tunda haka ne kenan kaga wannan ka'idoji da waɗannan sharuɗa da waɗannan rukunai da suka sa da sun gina su ne ba tare da wata madogara ba sun gina ne bisa da san ra'ayin kansu domin su kai ga manufa da suke so su kai ma haka nan suna cewa wannan a'imma lalle ne ya zamana cewa annabi kafin ya tafi yayi nassi ga cewa wane wane shi ne annabi ba da lalle daga cikin sharadin annabi bai halarta ga annabi tunda ya san in ya tafi dole zai bar wani cikin goba bayansa to dan haka dole shi kuwa kafin ya tafi ya ce to ga wanda zai cikin goba bayana sannan kuma wanda zai cikin goba din nan ya zamana wanda zai cikin goba ya zamana cewa yana da dama shi ma da za a dinga yi masa wahayi kamar yanda ake yi wa annabi haka wannan shi ma babu wani dalili a kai domin da akwai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma da ya faɗa da abin ya shahara da bai yiwuwa a ce wasu mutane ta kaitattu ke rike da wannan abu sannan kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai yiwuwa a ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su gaba ɗayan su kakkab sun haɗu akan yarda da wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yawa nasi cewa inna bayana ga wanda zai zama to khalifa ko da za ka kaddara cewa wasu sun yadda sun sauya ai bai yiwuwa a ce gaba ɗaya hankali bai karba ko da a ce mutane ne mutanen banza aka tara gaba ɗayansu idan ka zo da wani al'amari sai ka samu aƙalla ba ka rasa mutum guda da zai zama cewa ya ƙi yarda da wannan abu muna da jin irin aibantawa da Allah ke wa Yahudawa cikin Al-Qur'ani da irin bayanin aibobinsu amma ba a rasawa a cikinsu ko da mutum guda ya ce ga gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa ya same su ya ce ina roƙonku da Allah da ya saukar da at-taura shin ba ku san inda Allah ya ce a yi wa mazina a kashe mazinata ba ba ku san inda Allah ya ce a jefe mazinata ba duk sai suka yi shiru sai ɗaya daga cikin su wani saurayi yace to ya rasu ya manzo Allah ya dube shi ya dada tambaye shi ina roƙonka da Allah yace amma ko tunda ka hada da Allah zan ga ya maka gaskiya gaskiya al'amari akwai ta kuma sun santa amma ba sa so su fada kaga kenan mutanen banza ma kenan amma an samu akalla na gari guda daya ya kike da to ga mutane na gari wanda duniya ta tabbatar da cewa dukkan su na gari ne a rasa samun mutum guda wanda zai tabbatar da wannan to ran ga lokaci yayi abu safari subhanakallahu wa bihamdika
Malam Muhammad Sani Allah ya saka ma da alheri ga amfanin ilimi kenan yayi amfani da lokacin da aka bashi ya takaita mana abinda wannan aqida mara kyau ta kunsa saboda haka wannan kalubale ne a ci gaba da bincike da fadada shi da ko bayar da shi ta hanyar da ta dace har ya sauka kasa domin kamar yadda nake fada akwai aiki gagarumi akan ahlus sunna tabbatar da aqidar sunna da tauhidi da kuma yaki da gurbatattun aqidu wanda jagaban su shine aqidar Shi'a kuma aqidar Shi'a babu wata aqida da suka dauke ta da muhimmanci irin aqidar imama in ka rushe aqidar imama gaba ɗaya ka rushe tsarin Shi'a domin karin kalmar shahada ne a cikin wato addinin su suka yi kamar yadda muna ji a kiran sallah suna ƙara wa ashhadu anna aliyan waliyullah saboda ka ƙari ne a cikin kalmar shahada saboda ka wannan topic da aka gabatar muhimmi ne muna masa addu'a Allah ya saka da alheri Allah kuma ya samu amfana da abinda aka karanta kuma ya amfanar da mu da abinda muka ji wassalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh a Sheikh Aminu Ibrahim Daura kenan shugaban gabatar da wannan kasida ya kara sharhi game da wannan paper da malam Abdullahi Sani Jos ya gabatar Allah saka da alkhairi a ba da bata lokaci ba zamu je ga kasida ta biyu illolin yaduwar Shi'a ga zamantakewar jama'a a Afirka ba Sokoto ko Najeriya ɗai ba in munan mun kore su ƙaryarsu ta ƙare nan ko an ce an kori wani ana ɓarawo ya ta da aka ce ɗan Shi'a sai ya tsaya don ya sa ya yi mai sauki a kan mai da aka ya tare shi yana ɗan Shi'a to haɗari ne amma ga da a kama shi yana ɓarawo ya yi mai sauki to Allah ya ɗaukaka musulmi da musulunci jagoran wannan zama shine Farfesa Sani Umar na jami'a Usmanu Danfodiyo da ke nan Sokoto shi ne zai zo gabatar da jawabai na shimfiɗa yayin da Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu shi ne zai zo ya gaya muna waɗannan illolin yaɗuwar Shi'a saboda kowa ya yi shirin tare ta gada ta kai gida nai.
Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin Abdullah wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa man walahum bi ihsani ila yawmid din wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yin jino muku da
yake shi da kuma to kai dan da shi da yake
right da yake an sanya ne a matsayin shugaban zama ko kuma wanda zai shugabanci wannan makala da Sheikhin Malami Dr. Muhammad Sani Umar wato takwarana zai gabatar sai nake ganin gaskiya da kila in tsaya wani dogon sharhi mai tsawo ƙara in bashi sauran mintocin da nake da su ya hada ya fa'idantar da mu amma duk da haka maudu'in da aka bashi maudu'i ne mai muhimmancin gaske na karanta kada daga farko har karshen ta abin na lura da shi shine gaskiya duk irin hadarin da ake iya tunani na ainihin Shi'a ya tabo shi tun daga bangaren aqida da ma ainihin amni kansa na rayuwa abin da ke roƙon Allah shine Allah ya bashi ikon talkhisin wannan maqala da fatar kuma ta ayi kokari ta kai hannun duk mahalarta amma fassara ta zuwa harsuna daban-daban Allah ya sa a dace tafadhal ya doktor
tabarakallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو دفركو الكور من تي تلاتن أكي من كمانا جوانا كاريك يمو من تي تلاتن to ba tare da doguwar mukaddima ba daga safe zuwa yanzu na san duk waɗanda suke da in aka ce su yi bayanin menene shi'a za su yi saboda haka ba za mu yi doguwar bayanin menene shi'a ko me ya kuntakunsa ba za mu shiga batun da za mu yi yanzu kai tsaye a matashiyar da aka bani in yi magana akan ta shine hadarin yaduwar shi'a a zamantakewa ta al'umma musamman a nan Afirka babu shakka aqidar shi'a kamar da kuke aqida ce mai hadari duk cikin aqidu da ake da sunan musulmi babu aqidar da take shi'a hadari shi yasa duk kuka ga wannan wato tashi fadin da ake tayi da irin waɗannan tarukan da ake tayi da bayanai da malamai suke tayi a dukkan wani majalisi ko a wata kafa ta yada labarai ko tarbuce saboda girman hadarinta duk aqidar da za a ce maka abinda yake zuciyar mutum ya sha bamban da abin da zai gaya maka to yana da hadari ko me zai gaya maka zai wahala ka nutsu sai dai in baka san wannan ba tare da cewa wannan taqiya abin da ke suke boyewa a ran su shi kamar da suke cewa kusan shine 9/10 na aqidar su gaba daya wato wannan munaficin da suke kullata abu a ran su tare da cewa abin da su faɗa maka to abin da za su gaya maka kuma da bakin su wani abu ne daban abubuwa da yawa na aqidun shi'a da rubuce-rubucen su sun nuna mana irin girman hadarin da yake cikin shi'a abu na farko wanda shine kamar ginshiki kusan ta kansa ne dukkan sauran abubuwa suka biyo baya na hadarin aqidar shi'a akwai kafirta dukkan wani musulmi da baya shi'a wannan aqida ce daga cikin aqidojin su tabbatattu kuma duk littattafan su suna furta wannan maganar cewa dukkan wani wanda ba shi'a ba to kafiri ne ba musulmi ba babu shakka wannan akan wannan komai ma za a iya ginawa tunda har an tabbatar da wannan idan muka ce za mu kawo maganganun shugabannin su malaman su manya waɗanda su ne madogara a gurin su da suke tabbatar da wannan kuduri ko wannan aqida ta kafir ta daukacin musulmi duka to abu ne da ba zai wahala samu ba duk littafin da ka bude zaka samu wannan don haka zamu kawo magangani magana kwaya hudu kawai waɗanda suke tabbatar da wannan magana ta farko maganar shugaban su Kulaini wanda babba ne a cikin su a cikin littafin sa Al-Kafi yana ruwaitowa daga Muhammadul Baqir cewa Muhammadul Baqir ya ce duk mutane bayan annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutane sun yi ridda in banda mutum uku kawai yace al-miqdad ibn al-aswad da kuma salman al-farisi sai kuma abu dharr al-gifari ce waɗannan su kadai suka rage kaga ya mamanta da ali da husaini da hasan da duk da fatima duk ya mamanta da saboda asali magana ce ake shatatta kawai shaci fadi kawai ake kawai da ya shata masa karo sai ya fadi magana kuma daga baya a zo ana tsince-tsince magana ta biyu maganar da suke jinginawa Ali ibn Musa Rida cewa ya ce laysa ala millatil islami ghayruna wa ghayru shi'atina yace babu wani wanda yake kan musulunci in ba mu a imma ba da waɗanda suke magoya bayan mu to duk wanda yake da'awar musulunci a bisa wannan nassi da suka jinginawa Ali Rida ba musulmi bane su kadai su ne musulmi sai kuma magoya bayan su haka nan suna sifanta Abu Bakar da Umar da cewa gumaka ne guda biyu na Qurayshawa ƴaƴan su kuma wato Aisha da Hafsa su ma gumaka ne kuma suna la'antar su daga cikin addu'o'in da suke Allahumma la'an sanamai Qurayshin wajibtaihima wa ibnataihima wannan addu'a ce to duk wanda zai kafirta Abu Bakar da Umar zai kyale ka bai yiwa ya kafirta Abu Bakar da Umar kai a gurinka ba babban mutum bayan annabawa kamar Abu Bakar sai Umar to ya ce da Abu Bakar da Umar din dogo maka ne kaga ba kuma wanda zai bari daga nan magana ta hudu magana wani shehin su na Imatallal Jazairi a cikin littafin sa Al-Anwarun Nu'maniyya juz'i na 2 shafi na 206 zuwa 207 yake cewa yana magana akan annawasib wato waɗanda suke bashi'a ba waɗanda suke kira makiya iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa hukuncin su annahum kuffarun anjasun bi ijma'i ulama'i shi'a to duk wanda yake ba shi'a ba to kafiri ne najasa ne da ijma'i dukkan malaman shi'a shi'a imamiyya masu limamai 12 yace wa innahum sharrun min al-yahudi wan nasara gare yahudi da nasara yace gare yahudi da nasara akan su to waye nasibin waye makin iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace wa alamatun nasibi taqdimu ghayri aliyin alayhi fil imama alamar wanda yake nasibi maki shine wanda zai ce akwai wani bayan ali da ya cancanta zan shugaba kaga wa aka bari cikin musulmi babu duk wani musulmi ya yarda cewa Abubakar shi ya cancanta zama shugaba kuma shi yayi shugabanci sannan Umar sannan Usman sannan Ali biyo baya to yace dukkan wani wanda ya yarda da wannan tsarin to nasibi ne nasibi kuma hukuncin sa kafiri ne najasa ne kaga wannan aqida babu shakka tushe ce ta rashin samun wato kyakkyawan zamantakewa tsakanin su da wanda duk baya shi'a abu na biyu aqidar su da suka gina ta cewa dukkan wani wanda ba shi'a ba dukkan wani wanda ba shi'a ba dan zina ne sai shi'a kawai duk wani wanda ba shi'a ba sun ce dan zina ne wannan haka yake a cikin littafan su kamar Kulaini shehin su ya rawaito daga Abu Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala ya jingina masa wannan ƙaryar yake cewa wai Abu Ja'far As-Sadiq ya ce afwan Abu Ja'far As-Sadiq ya ce wallahi ya Aba Hamza innan nasa kullahum auladu baghaya ma khala shi'atana ce dukkan mutane ƴaƴan karuwai ne in ba shi'an mu ba hakanan al-ayyashi mai tafsirin tafsirul ayyashi a tafsirin suratul ra'd yana cewa Ja'far ibn Muhammad ya ce ma min mauludin wancan nasi na Muhammad al-Bakir ne kicewa ma min mauludin yuladu illa wa iblisu min al-abalisa bi hadratihi fa in alima Allahu annahu min shi'atina hajabahu min ash-shaytan wa in lam yakun min shi'atina أثبت الشيطان أصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا فإن كانت امرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة سكتي وياتي وي جعفر ابن محمد ياتي باب ونوان دزاء هايفا باب ونجاريل دزاء هايفا فاتي إبليس ياها لرشبورن هاي هو السع إذن Allah ta'ala ya san cewa in ya girma shi'a zai zama to sai Allah ya tsare shi daga wannan iblis idan kuma Allah ya san cewa ba zai zama shi'a ba to sai Allah ya bawa shedan din wannan dama sai ya wato saka ya nitsa hannunsa a dubarsa daga nan in ya girma sai ya zama dan iska shine ma'bul sai zama dan iska wanda yake bin maza ko yake lalata fa in kana imra'atan in kuma mace ce za a haifa kuma Allah ya san ba za ta zama shi'a ba to ita ma sai iblis ya sanya dan yatsansa manoniya a cikin farjinta daga nan in ta girma sai ta zama karuwa to kaga a bisa wannan magana ta su dukkan wani wanda bai zama dan shi'a ba to suna ganin shi mutumin banza ne in mace ce suna kallanta a matsayin karuwa kaga wanda zai yi dauki wannan aqida ya zai iya zama lafiya da waɗanda yake tare da su ba zai ta yi ba yana ganin su duk malalata ne ɗan iska kuma matan su dukkan su karuwai ne ka duba wannan magana ce da ta saba nassin alqur'ani ta saba wa hankali waye ya ga iblis din sanda aka zo haihuwa ya tsaya za a yi haihuwar ya sa har ya tsannasa waye ya gani shi Ja'far as-Sadiq da suke jingina wannan maganar shine yake halarta duk wanda za a haifa har yanzu kenan shi duk wani wanda za a haifa a duniya sai yana gurin ake haifarsa guda nawa ne shi Ja'far as-Sadiq kuma an daina haihuwa ne har gobe ana haihuwa babu Ja'far as-Sadiq a duniya waye ya halarta wannan guri ya tabbatar da haka sannan Allah ta'ala yana faɗa game da shaydan da jama'arsa cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shaydan shi da jama'arsa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su to waye ya ga shaydan ya halarci lokacin da za a haifi mutum ko za a haife namiji ko mace yayi irin wannan aika babu shakka dukkan wani wanda yake dauke da irin wannan aqida babu yadda za a yi ya zauna da waɗanda yake tare da su lafiya yana ganin su kafirai ne najasa ne ƴaƴan zina ne gara yahudu da nasara sun fi yahudu da nasara sharri wajibi ne a kashe su a kwaci dukiyar su wanda wannan shine abu na uku wato fatawar da suke yi shugabannin suna fatawa da cewa ya halatta wanda ba shi'a ba a yi masa kisan gilla kisan mummike ya halatta abin da aka kashe shi wanda maganganun da suka yi akan wannan yana da yawa cikin littafan su kamar a cikin littafin Wasailul Shi'a da Biharul Anwar akwai rumugar da suka ruwaito daga Dawud ibn Farqat yake cewa ya tambayi Abu Abdullah shine Ja'far as-Sadiq ya ce da shi ma taqulu fi qatlin nasibi menene ra'ayinka game da kashe wanda ba shi'a ba faqala wai sai ya ce masa halalud dami jinin sa ya halatta ce walakin attaqi alayka amma ina ji maka tsoro fa in qadarta an taqliba alayha ha'iqan aw tughriqahu fil ma'i likay la yushhad alayka faf'al sai ya ce amma ga shawara in kana iya ka turo masa katanga ta fado kansa ta kashe shi wato yana zaune ka koma ta baya ba wanda yake ganin ka ka tura katanga ta fada kansa ta kashe shi ko kuma ka tura shi ka hankada shi ruwa ya nitsi ya mutu dan kada a ga abin da kai na kisa a dau mataki akan ka in har zaka iya kisan ba tare da wani ya ganka ba yace to je kai wannan wace irin fatawa ce waɗanda suke yadda da irin waɗannan maganganu yasa zan zauna da mutane lafiya ba zai yiwu ba a wata ruwayar ma a cikin waɗannan littafai Wasailul Shi'a da Biharul Anwar yana ce masa wa alaikum bil iktiyal ina ba ku umarna horanku da ku rika kisan gilla wato ku rika yin kisan sarika noke haka nan a cikin Biharul Anwar juz'i na 52 shafi na 376 Abu Abdullahi yana cewa ma liman khalafana fi dawlatina nasib inna Allah qad ahalla lana dima'ahum inda qiyam qa'imina yake cewa duk wanda ya saba mana mu shi'a to ba shi da rabo a kasar mu a daular mu in har muka kafa daula muka kafa kasa muka zama muke shagoranci to ba shi da rabo kuma Allah ta'ala ya halatta mana jinan nasikin su lokacin da mahadin mu zai tashi lokacin da wannan mahadina su da yake cikin rami zai fito to da zarar ya fito to kowa ita kansa ba zaman lafiya sannan abu na hudu fatawar da suke yi da cewa ana iya sace ana iya satar dukiyar wanda ba shi'a bai ci in ya ci ya ci halal wannan fatawa tana cikin littattafan su har ma sun ce su kansu shugabannin nasu limaman nasu ayoyin nasu a iya ba su kumusi a ciki in yayo satar to ya ba su nasu kasan ya ba su nasu rabon kumusin su daga ciki kaga daurewa ƙarya gindi kenan wato kada ma su dauka ko kuna zuga mu yi sata ko a'a sun yarda a yi sata a raba tare a cikin tahzibul ahkam na tusi wanda yana daya cikin manyan littattafan su wanda suke yake cewa ma shi ya tattace ma hukunce ma ba kowanne sai wanda yake tabbatacce karbabbe a gurin su yake fada to a cikin littafin tahzibul ahkam na tusi juz'in sa na hudu shafi na 849 yana cewa khuz malan nasi bi haythu ma wajadtahu wadfa ilaina al-khums duk inda kaga kudin wanda ba shi'a baka kwasa in ka kwasa ka kawo mana humusin mu ka kawo mana 1/5 rabon mu a ciki haka nan a cikin littafin tazibul ahkam din da na tusi yana cewa malun nasibi wa kullu ma yamlukuhu halal ce dukiyar wanda duk ba shi'a ba da abinda duk ya mallaka halal ne saboda haka wanda yake da irin waɗannan fatawoyi a littattafansa yaushe zaka nutsu da shi fi sabilillahi ko aiki baka iya bashi in har ka san da wannan aqida dan zai cuce ka kuma yana ganin abin da yake halal ne a cikin littafan su na fiqhu duk sun faɗi wannan cewa idan musulmi suka kai hari a kasar kafirai kunanci sun ce kafirai duk wanda yake ba shi a bayyana ciki suka kwace dukiyoyin su to suka ce abin da yake yafi dacewa kuma yafi tsantseni shine a fidda khumusi daga ciki domin dukiyar da suka kwaso daga nan ganima ce saboda haka hakanan abin da duk suka samu ta hanyar sata ko ta hanyar kwace ko ta hanyar sane to shi ma a fitar da khumusi a ciki a watakila wannan ya ce wannan ayyuka tafansu ne tsofaffi a har cikin littafin Khomeini tahrirul wasila littafin Khomeini juz'i na farko shafi na 352 yana cewa wal aqwa ilhaqun nasib bi ahli alharb fi ibahati maftunima minhum wa ta'alluq alkhums bihi yace magana mafi karfi a cikin maganganun mu ta shi'a inji Khomeini yace shine a riskar da wanda yake dubba shi'a ba da waɗanda suke makiya abokan yaki a riskar da wanda dubba shi'a ba da su wajen hukuncin halaccin cin abinda aka kwata daga wajen su a matsayin ganima kuma a fitar da tsarin khumusi daga ciki Khomeini yace ban az-zahiru jawazu akhzi malihi aina ma wujida Khomeini yace abinda ma yake zahiri shine duk inda aka ga dukiyar wannan da ba shi'a ba ana iya daukewa duk inda aka samu wa bi ayyi nahwin kana ta kowace hanya ana iya cin kudin sa wa wujubi ikhraj khumusihi in kuma an sato to su kuma limamai shugabanni akai musu khumusi to kaga wannan fatawa tana nuna sun halatta wa junan su satar dukiyar dukkan wani musulmi ballantana ma wanda yake wani addini ba musulunci ba wanda ma yake musulunci sun halatta a saci dukiyar sa kuma in an sata a raba da limaman su da malaman su sannan abu na biyar wanda shi ma ya taimaka wajen ƙara sanya wato ganin hadari tattare da aqidar shi'a shine fikratu takhallus min almas'uliyya cewa duk abin da dan shi'a yayi na laifi yayi a banza babu ranar da za a tare shi ai masa hisabi wato shi tsarkakakke ne a gurin Allah ko ma menene yayi domin abin da suke cewa wato tabo guda biyu ne akwai taban da yake tsantsa tabo ne wanda yake tsantsa wanda yake mai tsarki tsantsar tabo mai tsarki wanda ba gurbatacce ba akwai kuma taban da yake gurbatacce ce to taban da yake ba gurbatacce ba shine asalin taban da aka halicci dan shi'a da shi duk wani kuma yumbu wanda yake gurbatacce ne shine yumbun da ake halatta dan sunna da shi ce to akan samu gaurayuwar wannan yumbu mai kyau tatacce tare da yumbun da yake gurbatacce wato yumbun da ake halittar ake gina halittar dan shi'a da shi yakan iya ya gauraya da yumbun da ake halittar dan sunna da shi saboda haka dan sunna wani lokaci zai iya yin wani abu mai kyau saboda na san da wancan tataccen yumbun shi'a yayi a jikin sa shi kuma dan shi'a zai iya yin barna saboda na san da gurbatacen yumbun basunne yayi a jikin sa ce to in aka je lahira dukkan ayyuka kyawawa da sunni zai yi a duniya to duk za a kwace a baiwa shi'a saboda haka duk wani abu da za a yi na sadaka na taimakawa gajiyayyu na marayu na waye duk za ku yi ne amma a kida shi a shi'a kuke wa aiki in an je lahira duk Allah zai ce a tattaro a danka wa shi'a sannan su kuma shi'a duk katobarar da suka yi a duniya duk aikar da suka yi a duniya za a tattaro wannan katobarar a mayar muku ku sunna to kaga wannan ba karamin hadari bane yana ganin duk abin da yayi a lahira ba bincike wanda wannan aqida ita ce aqidar da iblis ya fara hujja da ita wajen sabawa Allah cewa shi zababbe ne shi na musamman ne ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin da wannan aqida ne iblis ya fara kangarewa har ya zama shi ke jagoranci duk wani bata da yake a duniya saboda yana cewa shi yafi annabi adamu alkhairi don shi an yi shi da wuta annabi adam an yi shi da tabo kuma wannan ita ce aqidar da ta sa yahudawa suka zama masu matsala a duniya tun farkon wato tarihi har zuwa gobe aqidar cewa su ne zababbu a gurin Allah nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu suka ce su ne ƴaƴan Allah kuma su Allah yake su laisa alaina fil ummiyina sabi to duk abin da suka ci na wanda baba yahude ba sun ci banza shi yasa suka halatta wa kansu duk abin da suka halatta na aika da katubara a duniya to ita wannan aqida ita ce a cikin aqida shi'a tunda daman kun san madugun shi'a din na farko bai yahude ne saboda haka dan an samu aqidar yahuda a cikin aqida shi'a duk ba abin mamaki bane sannan abu na shida wanda zai nuna maka barazanar aqida shi'a a cikin al'umma wato irin laifuffukan da shi'a suka rika yi a tsawon tarihi tun kafuwar shi'a har zuwa gobe irin aika da manyan laifuffuka da aka same su da su aqida shi'a ta fi kowace aqida dadewa amma in ko kula har yanzu a takura take a wasu ƴan gurare ya kamata a ce ta fi kowace aqida yado da fantsama ko ina to amma an kokula saboda ita karan kanta tana kunshe da sinadarin mutuwarta ba ma sai ku an wahala ba wahalar ta kawai a maka bayanin ka fahimci wai shi annan mece ce da ka gane to zaka san cewa wani mataccen abu ne saboda haka yasan shi a tsawon da tarihin da ta dauka sama da shekara don ita ce farkon aqida da ta faru cikin al'umma tun kafin ma aqida khawariji a ta fara bayyana amma har zuwa yanzu ta kasa samun karbuwa na azu a gani to idan muka dubi wadancan maganganu na cewa dukkan wani wanda ba shi'a ba kafiri ne na cewa ya halatta a saci dukiyarsa ya halatta a kashe shi ya halatta to kaga babu shakka wadannan maganganu da wadannan aqidu dole ne su haifar da fitincinu dole ne su samar da abin nan tashi na a cikin al'umma shi yasa idan ka koma tarihi zaka ga kashe marasa wato adadi wanda shi'a ne suka yi sun yi wa shugabanni sun yi wa malamai sun yi wa sarakuna sun yi wa alƙalai sun yi wa masu wa'azi sun yi wa halifofi sun yi wa wuzara babu dai wani nau'i wata ɗabaka cikin al'umma waɗanda ba a samu shi'a sun yi wa aika ba daga cikin irin abubuwan da tarihi ya tabbatar mana na aika-aikar shi'a a tsawon tarihi akwai yunkuri da suka yi na sai sun tono gawawwakin halifofin nan guda biyu Abubakar da Umar sai sun fasa ɗakin da na Aisha sun fito da su sun kona gawawwakin wannan littafin Ad-Durrus Sami Al-Fasi ya tabbatar mana da wannan Ad-Durrus Sami fi akhbari al-balad al-amin ya tabbatar mana da cewa haka ya faru a tarihi Allah bai ba su iko ba domin an gano kullakullan da wuri an gano makircin da wuri aka dauki mataki abu na biyu akwai ayatullah abul fadl al-burqi wanda ya littafin kasrus sana wannan malami da shi'a ne har ya kai matakin ayatullahi amma da ya ga tafiyar dai wannan tafiya ta su gaskiya bai kamata ya mutu akai ba za mu ce wai bai gane ba a to da haka kai wannan mataki ya rade da ganewa to amma Allah ta'ala ya sa yayi tunanin cewa kai ya mutu a haka sai ya dawo aqidar sunna da ya dawo aqidar sunna ya ga to ai kuwa akwai nauyi babba a kansa na ya tashi ya yi wa al'umma bayanin katubar da take cikin shi'a saboda haka ya rubuta wannan littafin kasrus sanami wato karya gunki saboda haka a ciki ya fito da tsiraicin aqidar shi'a sosai sai suka kama shi suka kulle shi a wani kurkuku da ake kira Uwen shine wato babban kurkuku da ake sa dukkan wasu ƴan adawa a Iran babu kurkukun da ya kai shi haka masifaffen kurkuku ne a nan suka tsare shi har ya mutu a 1992 suka kashe shi saboda irin azaba da suka yi ta nuna masa daga cikin irin aika-aikar su ta kashe mutane akwai kashe babban malamin nan Ihsan Ilahi Zahir ga dukkan wanda yake nazarin aqidun shi'a da rubuce-rubucensu ya san wannan malami mutumin Pakistan ne da ya kuma yi rubuce-rubuce da yawa a kan shi'a babu wani fage da bai yi fito ya tsareta su a ciki ba saboda haka sun sha masa barazana daga ƙarshe a shekarar hijira 1407 suka samu damar kashe shi lokacin zai yi lacca a wata jam'iyya wata kungiya ta Ahlul Hadith a Lahore cikin kasar Pakistan zai lacca suka sanya masa bomb a cikin kutin da yake na fulawa wanda ake ajewa a gaban abin nan suka sa bomb din ya tashi kusan mutane 15 nan take suka mutu mutane 18 kai nan take suka mutu sama da mutum 100 suka ji rauni shi ma ya samu rauninuka idan sa da wuyansa da kirjinsa da hannayensa a lokacin Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yayi wa sarki Fahd magana cewa lalle a dauko shi a kawo shi Riyadh don ai masa magani amma Allah ta'ala ya karbi ransa a wannan guri Allah ta'ala ya karbi shahadar sa aka yi masa sallah aka binne shi a kasa mai tsarki banda wannan akwai kashe malaman sunna a Iran bayan juyin juya hali na Khomeini daga cikin irin malaman da suka kashe a Iran akwai Sayyid Bahman Shakuri ɗaya daga cikin malamai a lokacin Shah na Iran an kama shi an kulle shi a lokacin Shah na Iran an yi ta kulle shi da yawa mutum ne da yake karantarwa amma aka tsaida shi aka hana shi karatu karantarwa wajen shekara 10 sannan bayan an yi juyin juya hali na Khomeini da shekara 2 aka kashe shi anan wannan kurkuku na UN suka kashe shi laifinsa shine yana cewa a daina bautawa kaburbura wannan shine laifinsa daga cikin mutanen da suka kashe akwai wani malami da ake kira Ahmad Mufti Zada wanda shi ma shekara 10 yana tsari daga baya suka bashi bayan sun bashi gana masa azaba sun gana mishi azaba ta yadda ba zai kara amfani ba suka kashe suka sake shi ya mutu a wajen kurkuku banda wannan akwai laifuffuka da yawa wanda ba za ka iya kididdige su ba kamar kashe wani babban malami da ake kira Nasiru Sabhani wanda suka kashe shi ta hanyar rataya a lokacin da aka zo kashe shi yake cewa ina ganin abin da ku ba ku gani wato yana murmushi yana kama igiyar da za su rataye shi yace ku kuke ganin za ku kashe shi amma ni nake ganin abin da ba ku gani to banda wannan abu na bakwai a gurguje ana nuna mun lokaci akwai wato tara makamai yana daga cikin hadarin shi a tara makamai da kuma training akan yadda za a amfani da makamai wannan kasashe da yawa sun ga wannan kasashe da yawa waɗanda Allah ya jarraba da sha'anin da harkar shi'a wanda suka yi yawa suka yi karfi sun ga wannan misali a kasar Bahrain a 1961 hukumomin Bahrain sun kama wato makamai masu yawa a gidan wani dan mutumin Iran da ake kira Sirridar suka kama makamai masu yawa da kuma wani shi ma dan Iran ne amma gashi kamar labor ne yana aikin gine-gine amma ashe ɗaya ne daga cikin ƴan Al-Haras At-Tawri wato ƴan dakarun juyin juya hali na Iran sannan a 25 ga watan Januwari na 1965 nan ma an kama wasu ƴan Iran guda hudu lokacin da suke kokarin shiga kasar Qatar da makamai masu yawa waɗanda kuma sun sayo su ne da umarnin wasu ƴan kasuwa na Iran da suke zaune a Qatar aka dai kokari aka rufe maganar haka nan a Kuwait an kama makamai a gurare daban-daban masu yawa 1965 an kama makamai a wata unguwa da ake kira As-Salimiyya a wani gidan biredi bayan gidan biredin ya fashi ya explosion ya fashi sai aka ga ashe makamai ne aka tara a ciki haka nan a gurin gidan wani biredi na wani dan Iran a wata unguwa da ake kira Al-Mirqab da gurare daban-daban waɗanda aka yi ta samun makamai a cikin garin Kuwait haka nan idan muka koma idan muka dawo nan Najeriya shekara ta 2010 idan za ku tuna gwamnatin Najeriya ta faɗi cewa an kama wasu makamai wanda aka shigo da su daga Iran anan seaport na Lagos wanda kuma an samu muggan makamai a cikin kwantenoni container ce ta kai 13 duk da cewa ana cewa container 2 ko 3 container ce 13 dukkan su makamai ne amma an rurrufe su da kayan gine-gine wanda karshe kuma aka kama wasu ƴan Iran waɗanda ake tuhumar cewa da hannunsu aka shigo da wannan makamai kuma daga baya aka ce waɗannan makamai ma Gambia za a kai su, wanda wannan ta sa gwamnatin Gambia ta yanke alaka ta da Iran, banda ita ma har gwamnatin Senegal ita ma ta biyo baya ta yanke alaka ta da Iran, kuma da yake kasan mu Najeriya kasa ce da ba ruwanta da irin wannan, kowa ma ya mutu ba abin da aka yi. To abubuwan da za ka faɗa a irin wannan da yawa a nan jihar Sokoto, kukan ku za ku iya bada wasu labarurukan irin wannan da dama waɗanda ba sai na gaya muku ba, an san abubuwan da suka faru a nan Sokoto a shekarar 2007, an san me ya faru kuma me ya biyo baya da kuma waɗanda aka tuhuma da irin waɗannan aika-aika. Saboda haka duk inda suka sa hannu, duk inda suka shiga, to babu shakka tanade-tanaden su ba irin na sauran musulmi ba ne. Yanzu ka ga shi ahlus sunna duk inda yake kokari yake a gane kitabu wa sunna, in an gane wanda shi ke nan bai da matsala. Duk wanda ka ga ya yi rigima da sunna da dan sunna, to shi ya jawo rigimar, amma ba dan sunna ba. Dan sunna shi dai ka fahimci kitabu wa sunna. Duk wannan maganganu da muke yi cewa muke a fahimta, kuma abubuwa ne da muka ɗauko su daga littattafansu, muka ɗauko su daga bayanai na tarihi, saboda haka babu wata batun ta da kayar baya. To amma duk wanda yake amfani da wanda yake kan muguwar aqida, to ba zai iya cimma bukatarsa ba sai ya hada da karfi. Shi yasa za ku ga a tarihi haka annaba suka yi ta fama har riqohuwan su ruwa ya takun in kuntum fa'ili, ku kona shi bayan ya kure su, saboda ba abin da za a faɗa. Saboda haka Allah ta'ala ya mana kariya, kuma wannan irin wannan bincike ba iri na ya kamata yi ba, wani jami'in tsaro ne ya kamata a ce shi kuka bawa ya irin wannan bincike, don su suka sanya aiki a zakulo irin waɗannan bayanai. To amma dai za mu ba da haske ne ta yadda al'amarin yake, kuma a yanzu dai an san irin abubuwan da suke faruwa a Iraki, suke faruwa a Bahrain, suke faruwa a Kuwait, kuma wanda duk shi'a suna da hannu mai tsawo a cikin wannan lamari. Allah ta'ala ya tsare mu, ya tsare ƙasarmu, ya tsare musulmi duk inda suke, ya tsare dukiyoyinsu da rayukansu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dr. Muhammad Fani Umar ala hadhihi al-maqal al-qayyima. To wannan bayani da aka yi dai a fahimta ta da kuma fahimtar kowa baya buƙatar wani tanqisi, illa da mai kawai wannan kalubale ne gare mu gaba daya na mu tashi mu sanya kokari wajen neman ilimin addini musulunci daga masadir nashi safiya, sannan kuma kasance wayayi ba kawayawa ba ta hanyar biyar ainihin ahadath yadda abu ke gudana ke faruwa a duniya kawai kuma watsa labarai amma bisa ga basira, domin tabbas irin bayanan da shi malam ya kawo a cikin makalarsa suna nuna kasancewa sawayayye da ya biya abubuwa kuma da auna da tacewa. Wannan kalubale ne gare mu a matsayinmu na du'at da kuma talabatul ilmi. Allah ya saka malam da alkhairi ya fa'idin tutar mu gaba daya. Zan miƙa min magana ga masu tsari.
Alhamdulillah, hamdan katiran ɗaiɓar mubarakar fi da fatan wa'annan gwagwarmaya ko kuma jagororin suna Allah ya ƙara ƙarfafa su ga bincike da nazari da ilmantarwar da suke yi muna. A 'yan wajaban musulmi, mun ji yadda kasida ta gabata da kuma sharhin da shugaban taro ya gabatar, wanda wannan kuma an nemi shaida ma jama'a cewa takarda ta uku la'akari da lokaci ba za ta samu ba, sai dai akwai sanarwa kamar haka. Yadda aka gabatar da kasidu kamar yadda suka gudana a yau, insha Allah gobe ma za a dawo da safe daga karfe 9 zuwa abin da ya kai a zuhur ana a wannan wuri, sai dai da yake yau an yi ni nan tun safe, an yi ne har zuwa sallar azhar ko bayan azhar an dawo da marici. To za mu ga tsarabobi nan an babu na littafai da CD, don aka an bukaci mu huta da isha'i su ma bakin mu su huta, amma da sahi za a dawo. In an dawo da sahi kuma aka gabatar da abin da ya gudana zuwa marici, a committee community zai zauna daidai irin wannan lokaci da na'am da sahi za a ruhe zama committee kuma na community wato sanowa bayan taron sun shahi Dr. Mansur Ibrahim chairman barrister daga jami'ar Dan Fodio Malam Bello Dan Malam member Malam Idris Garba member Sheikh Murtala Bello member Sheikh Rabi Umar Rijiyar Lemu member sai Sheikh Hassan Hausare wanda ya zai zama secretary sannan in Allah kai muna rai gobe bayan sallar isha'i Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yana tare da mu zamu koma markazu sahaba bayan sallar isha'i gobe can kuma a gabatar da wa'azi na dare wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa zai gabatar abinda zai gabatar muna na baro kaka da nan cikin topic din wa'azin tantance gaskiya gam dana cikin lissafi Abdulla sai hakuri takardar da aka bani sanar da makala wadda na'am ga yanan mudun awo ta yaya mutum zai gane gaskiya matakan gane gaskiya da tantance ta ga wanda ba malami ba mun san wannan kasa akwai wata matsala da muke ta fuskanta wani wanda ake cewa mai guduma yana yawo yana dora qur'anai akai yana cewa ya rance Sheikh Jafar Mahmud Adam yana wuta Sheikh Amar Gaya Bakar Gumi yana in ba haka bane gada Allah ya bari ya saukar da qur'ani qur'anai gada ke akan to ga wanda ba malami ba yaji wannan shi wannan wani abu ne to shine abinda daga cikin irin huska da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa zai gabatar muna tantance gaskiya ga wanda ba malami ba domin nan an zo kana da Qur'ani da matsayinsa nan kuma zo an ce garwar ruwa kaza kalbar turare kaza to Allah ya muna mafita don haka insha Allah bayan sallar isha'i za mu saurari wannan daidai wannan gaba kuma abinda gobe gobe insha yau da isha'i za a huta ga littafai na araba muna da CDs wa'anda a gidaje mu dan abin nan insha Allah amma da safe gobe za a dawo anan sannan gada mu manta a sati mai zuwa kuma muna da irin wannan na institute su Sheikh Dr. Abdullahi Saleh Pakistan daga Kano Sheikh Kabiru Gombe Sheikh Abakar Giro Sauti Sunna Sheikh Abu Musa Hassan za su shigo su maran juma'a ana nan juma'a asabar zuwa lahadi kuma a can institute insha Allah insha Allah za mu gade mun tattare bid'a da shirka da ayi bulldozer nata ta hida fulla da double signal insha Allah yanzu abin da ke gaban mu cikin takaitaccen lokaci mun ji yadda wayannan kasido suka gudana idan da wani sharhi ko tambaya a takaice to shine abinda aka ce a na'am shine abinda aka ce a ba da dama cikin kambe